daga nan birnin Washington a gunduma Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi shi muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi.
Ko da shedan ne yake baka shawara, in dai ka duba ka ga auna ka ga shawarar ta kwaraice, to ka tsinci abin da zaka tsinta shi a kuma yadda ne yadda.
Yadda ake ci gaba da cece kuce kenan tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo aikawa da shugaba Buhari wata budaddiyar wasika wacce ta maida hankali kan abin da ya shafi tsaron Najeriya da yace yana tabarbarewa. To kan wannan batu na wasikar ta Obasanjo muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ku ya kuke kallon shawarwarin da Chief Obasanjo ya bayar musamman abin da ya shafi tsaron? Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da ake ci gaba da maidawa martani saboda yadda ya caccaki wasu 'yan mata 'yan jam'iyyar Democrat 'yan majalisar kasar ta Amurka su hudu da ake ganin kalaman tamkar wani nuna wariyar launin fata ne da kin jini bai damu ba ko a jikinsa. Trump dai ya ce 'yan majalisar su kubsu bar Amurka, lokacin da wani kuma dan jarida ya tambaye shi to su koma ina. Wannan ya rage gare su duk inda suke son zuwa ko su tsaya nan Amurka, a cewar shugaban Amurka Donald Trump a lokacin wata ganawa da ministocinsa da aka yi yau Talata. Ya kara da cewar, amma su tabbatar da cewar suna son kasarmu, bai kamata a ce suna kin jininta ba. Trump rike da wasu takardu a hannunsa, ya ce yana da jerin waɗansu abubuwa da waɗannan 'yan jam'iyyar ta Democrat suka faɗa a kan shi waɗanda ba su da daɗin ji, ba ma ya sanya karanta ko ɗaya daga cikin abubuwan da suka rubuta. Ya ƙara da cewar, ra'ayina ne ba sa son ƙasarmu. Koriya ta Arewa ta caccaki shirin da Amurka ke yi na gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da ƙasar Koriya ta Kudu a cikin wata mai zuwa. Tana ganin wannan atisayen na iya kawo cikas ga shirin ganawa game da batun makaman nukiliya da Koriya ta Arewa da Amurka suke shirin ganawa don hakan. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Korea Central News Agency ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen Korea ta Arewa ta faɗa yau Talata cewar yin wannan atisayen zai sabawa yarjejeniyar da aka cimma a bara tsakanin Donald Trump da Kim Jong-un a birnin Singapore. Za mu duba matakan makaman Amurka, kuma za mu yanke shawara game da tattaunawar da ake shirin yi tsakanin Koriya ta Arewar da kuma Amurka, a cewar sanarwar da wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya bayar, wanda ba a bayyana sunan shi ba. Amurka da Koriya ta Arewa sun amince su tattauna biyu bayan wata ganawa da aka shirya ta gaggawa a watan jiya da tsakanin Donald Trump da Kim a yankin da ayyukan soja baya kasancewa a daidai mashigar da ta raba ƙasashen guda biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Aƙalla mutane biyu ne suka mutu a lokacin da wani bene mai hawa hudu ya ruguje yau Talata a Mumbai, babban birnin India da ake yawan hada-hadar kasuwanci. Mutane da yawa kuma sun makale a cikin buraguzan ginin da ya ruguza. Tawagogi daga ma'aikatar 'yan kwana-kwana da kuma 'yan agajin gaggawa sun garzaya gurin don ceto rayukan waɗanda abin ya shafa. Kasancewar wurin na da lunguna da cunkoson jama'a da kuma ƙananan titina ya sa ma'aikatan ceton ba su iya kaiwa gurin ba, har sai da suka aje motocinsu daga nesa. ma'aikatar sa ido da kuma kai agajin gaggawa da kuma masu aiki a yankin sun kokarta wajen ganin sun kwato rayukan mutane. Wani karamin yaro da wata mata su kadai ne dai aka samu aka ceto, aka kuma garzaya da su asibiti don ba su taimakon gaggawa. A cewar shaidun ganin da ido, ginin dai ya dade tsohon gini ne wanda kuma ya fadi kusan da karfe 12 rana. An samu hatsarra ko kuma an samu ruwan sama mai yawan gaske a yankin da yayi sanadiyar ambaliya. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin hana yawancin masu neman mafaka a kudancin kasar da ake shigowa Amurka matakin da zai shafi 'yan Amurka ko a ce waɗanda suka shigo ta yankin kudancin kasar musamman waɗanda suka ƙetaro ta cikin kasar Mexico. Matakin gwamnatin wanda ma'aikatar shari'a da harkar tsaro ta cikin Amurka suka sanar ya nuna mutane da ke neman wannan damar ba za su samu ba su iso cikin kasar, a cewar wata takardar gwamnati ta tarayya mai shafi 58 da aka wallafa jiya Litinin a wata sanarwa.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa shugaban Muhammadu Buhari, wasiƙar da ta janyo cece-kuce a sassan ƙasar. A wannan rahoto da za ku ji, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu masu sharhi waɗanda suka yi fashin baki kan batutuwan da wasiƙar ta ƙunsa.
Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta kiran babban taro na ƙasa wanda zai ƙunshi ƙwararru da masana akan al'amura daban-daban da kuma rukunin mutane masu faɗa aji domin a yi nazari a tsara hanyoyin da za a bi wurin warware matsalolin tsaro da suka zama ma Najeriya ƙayar kifi a wuya. Kuma ake ta ɗaukar matakai tun lokacin da ya hau karagar mulki kawo yanzu ba tare da an gauta takamaiman nasarar da zai sa a ce 'yan ƙasa za su yi bacci idan su rufe ba. Olusegun Obasanjo dai ya ba da wannan shawarar ne a wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma wadda ta bazu a cikin ƙasa tamkar wutar daji, inda ya yi tsokaci a kan muhimman maganganun da suka shafi tsaro da zamantakewa ta ƙasa da kuma hanyoyin da yake ganin cewa gwamnatin za ta iya bi domin kawo ƙarshen matsalar tsaron da ya ce tana iya kawo gaje Najeriya idan ba ɗauki wani mataki na gaggawa ba. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji irin martanin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta maida ko kuma za ta bada dangane da wannan wasiƙar da shugaban ƙasa na da Olusegun Obasanjo ya rubuto. Amma Garba Shehu ya ce a zahiri gwamnatin ba ta yanke shawara akan ko za ta maida martani akan kalaman na Obasanjo ko kuma ba za ta maida ba kawo yanzu. To, amma tuni waɗansu 'yan ƙasa sun ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, inda na yi tattaunawa da waɗansu masu sharhi kan al'amura a Najeriya, wato Malam Hamisu Muhammad da Zubairu Abdulrauf, domin in ji ƙarin haske da za su iya yi dangane da wannan wasiƙar da Olusegun Obasanjo ya rubuta wa Muhammadu Buhari. Da farko ga Hamisu Muhammad.
Wato, wasiƙun Obasanjo za ka iya kasa su kashi biyu. Wani lokacin za ka ga yana magana akan siyasa, wanda kuma ya sa ra'ayinsa da san zuciyarsa, saboda ko dai ya ga abin da gwamnatin take yi zai iya mai goge wani kwarjinin shi da daraji shi ta baya, ko kuma ya sha bamban da ra'ayinsa na siyasa inda ya dosa. To, a wannan karo ya maida hankalinsa ne kacokan akan matsalar tsaro na ƙasa da kuma inda ake samun cece kuce tsakanin ƙabilu da kuma addinai mabambanta a ƙasar nan. Duk wanda ya karanci wannan ya kuma ji abin da ya faɗa, ko da za a ce gaba ɗaya ba dai abin da ya cancanta ba ne, za a ga majority abin da ya faɗa kan hanya suke, kuma abubuwa ne wanda shi shugaban ƙasa da aka rubuta wasiƙar nan dan shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya duba su ya ga cewa ko da shedan ne yake baka shawara, in dai ka duba ka auna kaga shawarar ta ƙwarai ce, to ka tsinci abin da zaka tsinta ka kuma yadda ne yaddawa.
Hamisu Muhammad kenan. Shi kuwa Zubairu Abdulrauf, wanda ya karanta wasiƙar da Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari, ya bayyana min cewa Olusegun Obasanjo ya ce idan shugaba Muhammadu Buhari bai kira taron ƙasa akan sha'anin tsaro ba kamar yadda ya bada shawara, to lalle Obasanjo shina ganin cewa abubuwa guda hudu za su faru a cikin Najeriya. To, ko menene waɗannan abubuwan guda hudu?
To, ɗayan hudu ko dai a ban Najeriya a hannun 'yan baranda waɗanda suke 'yan banna na iya, waɗanda suke wato kawo ta'annati ga jama'a a yankin arewa maso gabashin Najeriya, Boko Haram, ko kuma a hannun waɗanda ake malakabi da cewa wato wanda suke yin garkuwa da mutane wanda ake alakanta shi da wata kabila ta arewa, ko kuma wannan batu ya janyo ramuwar gayya wanda zai janyo a tsanni wata kabila wato ta Fulani, kamar yadda abin ya faru tsakanin Tutsi da Hutu a Rwanda, ko kuma abin nan ya janyo tashin hankali tsakanin wannan shiya zuwa wancan shiya, wanda in ba a hankali ba abin zai kawo wargajewar ƙasa. Kaga kenan Obasanjo ya nuna wato haɗuran waɗannan abubuwan, sannan ya kawo wato maslaha wadda yake ganin ita ce za ta kawo ƙarshen wannan batutuwa na tsaro da suke faruwa.
Zubairu Abdulrauf kenan a tattauna da nai da shi a Abuja. Yanzu ‘yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakan da shugaban Muhammadu Buhari zai ɗauka, kuma irin martanin da gwamnatin za ta iya maidawa idan ma za ta yi fatali ko watsi da shawarin da Obasanjo ya bada. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, dangane da wannan cece kuce da ake yi ne kan wannan lamari, tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka.
Shi yana ganin duk wanda ya ce da suka takardar nan da Obasanjo ba masoyin cigaban Najeriya ba ne, kuma ba masoyin cigaban mulkin President Buhari ba ne. Na farko dai ba shi an rubuta ba takardar nan ba. Na biyu,
ba ka ganin mutane da na da hurumin su yi tsokaci akan wannan takarda, lura da cewa shi Obasanjo ya yi ta ne a buɗe, kowa da kowa ya gani?
Ai, taimako ma ne, kaga shi ya hidda haƙƙi ne ka a ce ya yi shiru. Su waɗanda ke suka wannan takardar me suka taimaka, me yasa ba su yi magana ba tun farko sun yi shiru?
Tsohon gwamnan jihar Sokoto kenan Attahiru Dalhatu Bafarawa. Idan aka biyo mu a shirinmu na safe gobe, idan Allah ya kai mu, za a ji cikakkiyar hirar da muka yi da shi kan wannan batu. To, kamar yadda aka ji a rahoton wakilinmu, fadar gwamnatin ta Najeriya ta ce ba ta ɗauki matsaya kan ko za ta mai da martani ga wasiƙar ta Obasanjo ba, ko kuma akasin hakan. Amma wata sanarwa da mai magana da yawun shugaba Buhari ya fitar a jiya Litinin, wacce ba ta kama suna ba, wacce kuma take magana kan matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na taya iyalan shugaban kungiyar Bawata Afenifere alherin rashin da suka yi na Esu Funke Olakurin. Malam Garba Shehu ya ce, kamar yadda ya rubuta, alhaki ne da ya rataya a wuyan kowane shugaba a duk faɗin ƙasar nan da ya riƙa kiyaye kalaman da yake furtawa tare da duba abin da zai biyo baya. Batun matsalar tsaro abu ne da 'yan Najeriya ya zama dole su yaƙa tare ta hanyar haɗin kai. Lokaci irin wannan na alhini ba lokaci ba ne na siyasa. Yin hakan tamkar nuna rashin girmamawa ne ga mamaci da iyalansa. Muna kuma fatan waɗanda suke wani matsayi na faɗa a ji sun fahimci hakan. Kaɗan kenan daga cikin abin da sanarwar ta Malam Garba Shehu ta ƙunsa, wacce fitar a jiya Litinin. To, shin ku ya kuke kallon wannan wasiƙa ta tsohon shugaban Najeriya Obasanjo? Kafin mu buɗe layukanmu, mu shaƙata da wannan waƙa.
Da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tani na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tambace.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga Jamhuriyar Niger. Wane ne akan layi?
Kuna tare da Abdulkas Kud nan unguwar Wadata tawa Jamhuriyar Niger.
To muna jin ka Mala Abdul.
To ra'ayina da zan bada bisa ga wagga wasika da tsohon shugaban kasa Obasanjo aika ma shugaban kasa Buhari. To ya kamata kenan su diba kasan nan su diba yanayin da take ciki tunda su sun san inda matsala take tasowa kenan su haɗa kansu a zai su kama ma kasar su ciki na kasar su shine adda muhimmanci. Wani zancen tashi hankali bai kawo ma kasa alheri. Tunda su sun gane manya na kenan shawara duk ina kira da shugabannin kasashe wanda sun kamulci Najeriya don Allah da Annabi su haɗa kansu iko yi da jamhuriyar Niger a bunƙasa roƙon Allah faɗin ƙasar Najeriya ta zamana lafiya tunda su sun san inda matsala take ga yaƙi nan ga tashi hankali kan su haɗa kansu su gina ƙasar su tunda Allah ya riga ya ba shi mulki a kama miki muri Amerika. Na gode. Kuna tare da mai sauraron ku Abdulkasu nan nake unguwar Wadata tawa jamhuriyar Niger ku tashi lafiya.
Muna godiya a Malam Abdu. Bari mu koma Najeriya jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam warahmatullah.
Malam Mahmud Lalo barka da dare.
Alhaji barka da yammaci.
Ko dare in ce. Musa Garo mai rezo da koda kasuwar kawuka nan Najeriya.
Yawa muna jin ka Alhaji Musa.
To ga wai to wai menene laifin Obasanjo?
Kai zaka faɗa mana.
To ka gane Malam Mahmud Lalo.
Eh.
Mu yanzu ana ta kashe mutane a Zamfara. Ana ta kashe mutane a Katsina, ana ta kashe mutane a Kaduna, tun a manyanmu na arewa irin su Zari Zangon Daura, irin su Jaren Alugusau, duk manyan da ka sani na arewa su waye suka fito suka takawa Buhari mulki akan wannan al'amari. Ya kamata irin wannan abin idan mutum shi Obasanjo da Olusoyinka magana da suka yi sun yi magana ne suna kare yankinsu, amma mu a arewa wannan babban mutum ya fito ya yi domin kare haƙƙin arewa. Sai dai a zara ido a ce magana akan wannan abin da Obasanjo yana kare haƙƙin mutane.
Alhaji Musa,
dan haka mu arewa mun riga mun zama turu haka muke kawai ba an ji a take mutane mu ba za mu so ai magana ba ba wato suka da wani baɗan arewa zai kai ga mai kima su kasa
Obasanjo. Alhaji Musa, wasu na gani kamar wasiƙar tashi ta ɗanyi tsauri ta yadda har ya kwatanta lamarin da zai iya kaiwa ga a faɗa yanayin da aka shiga a Rwanda.
Malam Mahmud Lalo.
Na jin ka.
Wannan abin da shi Obasanjo fa ku kalla fa ina kare haƙƙin mutanen shi ne da yankin shi. Mu muna magana a arewa wane ne ya kawo ya irin wannan.
Alhaji Musa kana tare da mu?
Abin da ya kamata. Ina tare da ku.
Yawa to mun gode ƙwarai da gaske. Alhaji Musa, akwai mutane da yawa akan layi kamar na Akuwa sai gobe idan Allah ya kai mu. Muna dai
barka da aiki.
Kaduna har yanzu barka dai Murtala ne ko?
Eh shi ne to na ga chairman din mu ne na masu bugawa a wannan tasha na uku ya dan zafi.
Zai cinye maka lokaci.
Eh ba komai ai. To gaskiya ni yanzu ma na daina ganin laifin Obasanjo Mahmud Lalo. Idan mutum ya cika dan halayi ne ko kuma shi lalle yana kishi yake shi dole ne ya dinga bayyana abin da ke damuwa da yankin su. Ni ina ga Obasanjo gaskiya ni na daina ganin laifin sa. Kuma ya kara tabbatar wa mutane da suke tunanin shi Obasanjo zai tare da mutanen shi yana tare da arewa ne ya nuna musu cewa yana tare da mutanen shi siyasa ne kawai yake yi. Yanzu mu ba mu da tsofaffin shugabannin kasa ne. Muna da tsofaffin shugabannin kasa, tsofaffin ministoci wanda ya san su sun san su, amma duk abin da ake arewa sai ya ga mutum ya rubuta sako ya ja mika ma shugaban kasa sai da shi ta faɗa a daidai ce shugaban kasa baya ji su.
Baka tunanin ko sukan zagaya su je su same shi su ba shawara a Murtala?
Kace mene?
Baka tunanin ko suna kan zagaya su je su ba shawara ta bayan fage wata kila?
Mahmud Lalo zai yi wuya magana ta gaskiya, kuma muna ƙara kira shugaban kasa magana ta Allah da Annabi ya ƙara buɗe ma manyan arewa mu kofa ya ba su dama dinga ganawa da shi don kuskure ofa shekaru dinnan kaman kawai sun kaga wutan kara ne za su yi fa ya dawo gida a yayin da zai gabe komai a arewa ba. Ya ba su dama su dinga kaya mai matsalolin mu yadda ake kashe mu ana kinnashin ana tace hankali a yankin arewa ba mu kwana da idan mu ji magana ta gaskiya. Allah ya kiyaye kuma Allah ya sa fara sauraron arewa fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya a Malam Murtala. Bari mu je can jihar Adamawa. Wane ne kan layi?
Daga Adamawa ne Ibrahim ne daga Mubi.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To ai saboda Allah dai a duba da yanayin wannan abu ai Obasanjo sai ya duba abubuwan da suke tafiya a kasar nan kafin fito ya yi magana.
Muna jinka.
ai yayi magana da yake kan layi abun da ya taba kasan nan akai yayi magana to haka ya kamata ya masa uzuri shugaban kasa ya masa uzuri ya duba abun da yayi ya rubuta masa shawara ne ya bashi to sai lafiya daga nan mu bi jahar Adama
to muna godiya Malam Ibrahim daga Adama bari mu tsallaka zuwa jahar Niger a Kwantagora ta Kameme wane ne akan layi
Adam Yusuf ke magana daga Kwantagora
to muna jin ka Malam Adam Yusuf
to a gaskiya tunda Obasanjo yake aika wasu tsotsa da maganganun sa da duk abubuwan da yake ban taba goyen bayan sa ba amma a wannan karin gaskiya na goye bayan magana Obasanjo
dan
ni kaina na sha wannan maganganun cewa abu a hankali abubuwan da suke faruwa a ce mafi yawanci fulani ake samu to a gaskiyar magana idan tura ta kai bango ni ma na fahimci cewa abinda Obasanjo yake magana yana iya faruwa a Najeriya saboda haka wannan maganar da ya kamata shugabanni da shugaban kasa a zauna a yi nazari akan maganar nan ko damawa waye ya yi magana idan da ya faɗi magana mai kyau ko shedan ne ya
mana da wasu suna tunanin shi Obasanjo mutum ne wasu suna tunanin Obasanjo mutum ne da yake so ko da yaushe a rika damawa da shi a fagen siyasa ko da baya cikin wato ko gwamnati me zaka ce dangane da haka
to wannan abubuwa mutum ya buri yayi kama da mutum amma kuma a wannan karin da gaskiya maganar sa mu mata so samu na rai gaskiya dan abin da yake damu mu kenan arewa ya kuma muna da manya muna da shugabannin kasa wanda ya kamata su dinga jan dole mutum ajizi ne kare yake bai kai goma ba kamar dan bal ne wanda yake wajen bal zai ga yafi ganin kuskuren wanda yake cikin bal saboda haka wanda yake waje shi yafi ganin kuskure wanda ya kamata ya gaya wanda yake gaba shi kuma wanda ake gaya kuskure masoyinka shi ne ke gaya maka gyara kayanka
to muna godiya Malam Adam Yusuf daga Kwantagora bari mu je jihar Sokoto wane ne akan layi
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kana magana da Awolu Abubakar daga gidan Mali Tangazoro Kurume.
To muna jin ka da Awolu.
Sani ga Allah abinda Obasanjo ya yi daidai saboda fadan gaskiya yana da kyau.
Muna jin ka.
In ka lura a halin da ake ciki mu kanmu yanzu Tangazoro Kurume shekaran jiya a cikin gidan Mali garin namu barayi sun shigo. Da bindigogi. Abun kunya wai ɗan sanda ma suka gudu.
Ina fata dai ba a sami asarar rayuka ba dai ko?
To mutum ɗaya dai suka samu suka fikkata shi ma dai Allah ya tsare da ya rasa rayuwar shi ba.
To Allah ya kyauta. Muna godiya Alhaji Awolu daga Sokoto bari mu tsallaka zuwa Ghana mu ji abin da mutan Ghana za su ce dangane da wannan batu. Wane ne akan layi daga Ghana?
Malam Muhammadu ne daga Kumasin Ghana.
To muna jin ka Malam Muhammadu.
Gaskiya kamata yi Baba Buhari ya saurari Obasanjo saboda shi ne ya taba zamo masarautar Najeriya. Haka nan ya kamata shi ma ya koya ya gwada abin da yake gani da ba a kyau wanda zai taimaka maka ka samu zaman lafiya to amma Mamudu Lalo muna roƙon ka Ghana muna gajiya kwarai daga Kumasi muna ta kira ba a dauka
Allah sarki Malam Muhammad ba daga mu bane daga na'ura ce take zaben lambar da aka kira ta shigo ba mu muke zaben wanda zai zamu dauki waya sama
kuma muna da shawara
sai dai a ci gaba da sai dai
ai wanda ke da alaka da Ghana kada
to insha Allah za a gabatar da shawarwarin ku muna godiya kwarai da gaske Malam Muhammad daga Ghana kuma da haka ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku yanzu kuma sai labaran wasanni
a takaice
Jamhuriyar Nijar an zabi Malam Ufana Musa a matsayin sabon shugaban kungiyar kokowar gargajiya ta kasar cewa da finilate wannan ko a wani babban taron kungiyar da ya wakana a babban birnin mai a cewar Musa karshe shugaban kungiyar kokowar gargajiya ta birnin Kwanni bugu da kari mataimakin shugaban kungiyar na jihar Tawa da ya halarci taron na babban birnin mai aiki ya ragewa sabon shugaban ganin irin yanda taron ya wakana da sai da takai jan
yawar takarar tsohon shugaban kungiyar ta kokowar gargajiya ta Niger din da ke kasancewa wasa mafi farin jini a wannan kasar cewa da Mala Abdul Sidam.
Kina yanzu abun da muke hota in abun nan da aka riga aka yi shi in abu ne wanda zai zame ma duka jahohin Niger alheri sai mu ce Allah ya tabbata suwa babu wani jayayya babu wani shari'a babu wani kiyayya da kowa muna nan har gobe hajibi ɗan an kire mu shawara da kowa muna yanmu.
Me zaka ce ma wanda ka ce tawa ta tashi tuta babu kokowar daman an tahi karshe ba ta kogin an ka samu ba kuma an ta yabe dauk kujera ta shugabancin kungiyar kokowa ta kasa an fito empty.
Din ce muka mu alhamdulillah mu babu wani zancin tawa mun tashi kokop daman an takarar da mun ka tai da shi. Alaci la ya riga ya jaye. Kinan kuma yanzu wanga da an ka doka an ka ce dan tawana. In dai shi mai hodi ya san dan tawana. Kinan tawa ba ta tashi da tuta babu ba. Ba shi ya prison ba.
A ci gaba da raɗe-raɗe game da dan wasan kwallon kafa nan na kasar Brazil Neymar. Mujallar Spain AS a yau Talata ta ruwaito cewa club din Barcelona ya yi tai na euro miliyan 40 da ƴan wasa guda biyu da suka hada da Coutinho da Ousmane Dembele domin PSG ko Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da dan wasar ke bugawa a halin yanzu a ba sa damar ya koma Barcelona din musamman maganin irin yanda dan wasan ke tsokane-tsokane a baya-bayan na kungiyar ta Faransa domin ganin cewa club din na Paris Saint-Germain din ya bar shi ya sulale zuwa kasar ta Spain domin bugawa FC Barcelona abinda tuni Paris Saint-Germain din ta kasar Faransa ta yi waje da shi. Hasalima ta nemi club din na Barca da ya bata tsabar kuɗi euro miliyon 200 da ɗan wasar guda biyu in har yana son ta saki Neymar din. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To daga wasanni sai labarai a takaice.
Gaban Amurka Donald Trump da ake ci gaba da maidawa martani saboda yadda ya caccaki wasu 'yan jam'iyyar Democrat 'yan majalisar dokokin kasar su hudu da ake ganin kalaman da ya yi musu suna nuna wariya ne da kuma jin da kin jini shi kuma ko a jikinsa. Trump dai ya ce sai su bar kasar su koma wata kasa. Inda wani ɗan jarida ya tambaye shi me yake nufi da haka ko kuma ina za su je, sai ya ƙara da cewar duk inda suke so su koma bai dame shi ba, amma dai yana da yakinin cewar ba sa son ƙasar nan. Koriya ta Arewa ta caccaki shirin da Amurka ke yi nan ganin cewar an gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa tsakaninta da kuma Amurka wanda take ganin cewar hakan bai yi daidai ba. India an wasu mutane biyu da suka mutu a wani gini da ya faruza wani bene hawa hudu a babban birnin Mumbai da ke kasar Amurka, wanda kuma ana ta kokarin ganin an kamo waɗansu ko kuma an fito da waɗansu waɗanda suka rayu. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin hana yawancin masu neman mafaka a kudancin iyakar kasar da ake shigowa Amurka, matakin da zai shafi yawancin 'yan Amurka da suka shigo wata kasa da suka shigo cikin Amurka daga kasar Mexico.
To masu haro baki da abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 8:30 kenan, wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da din shi Yusuf Aliyu Harandi da ta ne gabatarwa da June Lagos Gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa, sai injiniyanmu Mr. Dan Muhammad Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.